بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa, iyayenmu mata, muna yi mana barka da haɗuwanmu da ku a wannan masallaci Masjidu Abdulrahman ibn Auf da ke nan ƙofar Kudu, ko? Na'am, a nan cikin garin Faki. Da fatan Allah Ubangiji ya ma wannan haɗuwa namu albarka, ya kuma yi mana kyakkyawan sakamako, ya sanya a mizaninmu. Kamar yadda muka ji wa'azi, babu shakka malam ya riga ya gama tattauna mana duk abin da muke buƙata. Saboda shi wannan rayuwan, wato cin moriyar rayuwan, shi ne mutum ya samu ya tsira a ranar gobe al-kiyama. To babu abin da kuma zai samar maka da tsira kamar ka mutu da imani, ya zama babu shirka a cikin aini, wato ayyuka da ka aikata. Domin Allah Maɗaukakin Sarki ya yi kyakkyawan alƙawari ga mu bayinsa, amma ga wanda ya mutu da imani. To daga cikin abin da ke cinye imani shi ne wannan harka na bokanci ko sihiri ko tsafi ko makamantansu. Da haka kun ji yadda malam ya yi wato nuna mana haɗarin da ke ciki, kuma alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi, bai sauka daga gabatarwan bayanan da ya mana ba, sai da ya gaya mana hanyoyin da za mu bi mu tsira daga wancan hanya ta kafirci. Bayan ka ga an gama mana komai, a ƙarƙashin wannan yasa ni nake so in ƙara nuna mana dalilin da ta kai malam ya zaɓi wannan ainihin wato maudu'i. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mana bayanin wato manya-manyan laifuka wanda Allah Maɗaukakin Sarki baya yafe su. Daga ciki manzon Allah ya ce, ijtanibu as-sab'ul mubiqat, ku guji wasu manyan laifuka guda bakwai da suke hallaka ma'abotansu, kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim da wasu hadisai. Daga cikinsu, abu na farko manzon Allah ya ce, al-ishraku billah, yin shirka da Allah. Saboda fadin Allah Maɗaukakin Sarki, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, duk wani aiki da mutum zai aikata shirka da Allah, Allah baya yafewa sai mutum ya tuba. Sai ka inganta tubanka kuma ka daina wannan shirkar. Idan ka mutu babu wannan shirkar, to ana fatan zaka samu rahman Allah. Amma mutum ya mutu yana shirka, to wannan yayi hasara har abada. Allah ya tsare mu daga yin hasara. Daga ciki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sihiri, wanda shine abin da malam ya mana bayani akai. Munin sihiri ya kai ga wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da muka ji malam ya kawo mana, mutum ya je wajen shi kadai da sunan kawai, bari in je in ji me za a faɗi, to kai asaran salloli kwana 40, kuma dole sai kai su. Jama'a, wannan abu ba abu ne wanda yake da girman al'amari mutum ya guje shi ba. Jama'a, sallah kwaya ɗaya idan mutum ya asara shi fa ya asara lahira. Shi yasa manzon Allah ya ce, ranar tashin alkiyama abu na farko da za a yi wa bawa hisabi shine me? Shine sallah. Idan sallah ta yi kyau, to duk sauran aikin ma ba za a tsaya ɓata lokaci ba, za su yi kyau da izinin Allah. Amma da zaran sallah ta samu matsala, to shikenan mutum ya shiga uku, ya lalace. To idan aka binciki sallan bawa a ranar tashin alkiyama, aka ga guda ɗaya ya samu matsala, me kuke tunani? Shikenan shi kanshi ya samu matsala. To ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba biyar ba, ba na kwana ɗaya ba, na kwana 40, anya mutum za a kyale shi ya tsallaka kuwa? Wannan haɗarin shirka kenan. Sannan na biyu, idan mutum har ya karɓi maganan da bokan zai gaya mishi, ko shi mai duban, ko mai sihirin, ko kamar yadda muka ji yanzu malam ya ce ana ɗan gyara abin, wai sai a ce mai istihara, wallahi manzo Allah ya ce mutum ya kafirta da abin da aka saukar mishi. To mutum kuma ya kafircewa alqur'ani, me zai tsiratar da shi? Jama'a, shi yasa ranar tashin alkiyama akwai abubuwa na tsoratarwa da za su kasance idan mutum bai mutu da imani ba. Ku dubi duk yadda Allah ya yi wa manzanni da annabawa wato bayanai da alƙawura na nuna cewa su ‘yan gata ne, su na musamman ne su. Sannan Allah ya yi wa wasu bayi albishir tun a nan duniya cewa babu matsala, ko an je ranar tashin alkiyama za su tsira. Amma na rantse da Allah, duk annabawan nan kaf idan suka ga yanayin tashin alkiyama wallahi duk za su manta wannan alƙawarin su shiga cikin tashin hankali to wake maganar sauran bayi kai fiyayyen halitta ba shine annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yace ranan zai shiga cikin tashin hankali da bai taba shiga ba saboda ranan ne Allah zai yi fushin da bai taba yi ba kuma bayan wannan ranan ba zai sake yin fushi ba ne zai kai wato wannan irin fushi ta bayyana shine irin laifuka da mutane suke yi wanda a ciki akwai ainihin wato wannan harka ta sihiri ko tsafi ko bokanci Allah ka tsare mu shi yasa nake so in nuna mana irin yanayin da al'amarin zai kasance domin mu ƙara tsoratan wannan al'amari mu guje shi wanda Allah ya kiyaye shaydan ya riga ya fi karfin shi a baya har ya samu kanshi a ciki to ya tuba sata izin da gaggawa Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum turhamun ko ku tuba zuwa ga Allah baki daya dan ku samu ku tsira to laifi idan mutun ya riga yayi to ba shine matsala ba matsalan shine yanzu da ka gane girman laifin ka tuba idan ka tuba to Allah ya nufe ka da alkhairi amma in baka tuba ba ko kuma kace to bari dai akwai wanda na riga ne alƙawari bari sai an gama eh da an gama wannan insha Allah malam bazan ƙara ba to watakila nan mutuwa zai riske ki kana zuwa kana cewa dama an ce in zo ne bayan wa'azin nan in karba da nayi amfani da na yau shikenan to wala Allah mala'ikan mutuwa ne yake jiran ka a wajen to kaga mutun ya mutu a wannan halin ya mutu a matsayin ne kenan Allah ubangiji ya tsaretar da mu Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yana sifanta mana yadda ranar tashin alkiyama za ta kasance yace yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arba'at wannan ranar tashin alkiyama kenan fa mace mai juna biyu wadda take dauke da ciki Allah madaukakin sarki yace nan da nan za ta tsuguna naƙuda ya kama ta ta haifar da abin da ke cikin nata sabon ciki ne ko tsohon ciki wallahi duk wannan dafatan da ake yi ana cewa ki yi hakuri ba wanda zai mata a ranar da haka da kanta za ta zauna ta tsuguna kawai ta fece shi kuma abin saboda tashin hankali ne fa ba wai saboda ta kosa ba a tashin hankalin ranar ne sannan ba ta tsaya iya nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mai shayarwa ko kuma a cikin ayan mace mai shayarwa ku duba yadda mata ke jin ƴaƴansu a cikin zukatansu yanzu yadda muke zaunan nan duk wa'azin nan duk yadda take son ta ji wa'azin nan da zaran yaron ya fara kuka sai ya dauke mata hankalinta haka ne ko ba haka bane saboda jin kai da tausayi manzon Allah idan ana sallah a masallaci ya jiyo muryar jariri yana kuka sai ya gaggauta sallah yace saboda ya san uwa yadda take jin tausayin ɗa hankalinta zai fita a sallan ya koma kan ɗan to bari ya marma zai sallame ka tare da kula da ɗan amma wallahi a wannan ranar duk wannan tausayin yaron ma yana kan shan maman amma saboda tashin hankali da za ta gani ranar tashin alkiyama tuje shi za ta yi daga shan maman da take ta jefar da shi bata ma san ta yi ba shine tadhhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha Allah ya ce wa tarannasa sukara zaka ga mutane suna tafiya suna tamɗele kaman sun yi maye amma wallahi ba giya suka sha ba ba wani kayan maye da suka sha wa ma hum bi sukara me ya kai ga waɗannan yanayin duka Allah ya ce walakinna azaballahi shadid wallahi azaba Allah ne kawai ya tsanani ranan za a kusantar da rana kwakwalan bayi aka ce tsakanin mutum da rana bai wuce zira'i shida daga ainihin wato kanshi ba ku dubi rana an ta kwala zafi daga can kwalolon sama yadda muke wahala a nan duniya balakana a ce an kusanto an kusanto ina ganin kofankan nan bai kai shi kusa ba a rana haka kwakwale za su rinka sabarbaka kamar ana tafasa ruwa manzo Allah ya ce gumi kuwa gurgurdan laifin mutum gurgurdan yadda gumin za ta shanye shi da haka wani gaba ɗaya ma hancin shi da bakin shi ba zai iya shakan iska ba ruwan gumin shi zai rinka shiga cikin hanci da baki saboda girman laifin shi wani ya kama shi iya wuya wani kirji wani cibi wani gwiwa wani kuma da Allah ya sauƙaƙa ya biyayya zai rinka tafiya ne cikin nashi gumin to haka kowa da irin abin da ya aikata to yaya za a yi ka samu sauki a wannan ranar shine tun a nan duniya ka guji waɗannan sihirce-sihircen da shirka da saban Allah dama ana fahimta ko sannan ba ta ƙare fa iya nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace a wannan ranan Allah da kansa zai sa mala'iku su janyo wutan jahannama da ake ta labari mutane suna dauka ƙarya ne da haka za a janyo wuta mala'ika yace a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mala'ikun da za su janyo wannan wutan guda 70,000 ma'ana linzami ɗaya na wutan guda 70,000 mala'ika 70,000 suke rike da shi wutan wato dauren wutan yana da linzami 1 2 3 4 5 har 70,000 jama'a saboda girman wutan ba fa guda 7 ba nan aka jawo wata bijimin sa ko a raƙumi za a ga linzami gaba ne kawai da baya ko mutane 3 ko 4 suna ja to abin ya wuce wannan guda 70,000 idan zaka kirga fas'alil adina ka tambaye wanda ya san adadin su to kowanne linzami daga ciki manzo Allah ya ce mala'ikun da za su rike shi saboda girman wutan guda 70,000 ne kaga mala'iku nawa kenan 70,000 sau 70,000 ina ganin ba wacce za ta iya bada amsa sai an danna lissafi ko wani calculator ma ko wayan ma ba zai iya faɗin wannan lissafin ba wallahi su za su janyo wutan jahannama kuma suna ja tana jan su kai abin ya wuce nan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace suna cikin tahowa amma wutan idan ta ainihin wato tumbatsa ta ruru ta fashe sai ta watsar da mala'ikun nan gaba daya sarki ya tabbata ga Allah manzon Allah yace sai wutan ta kama tahowa gadan-gadan dandalin tashin alkiyama a guje ta kosa ta cinye waɗanda suke tsaye a wajen kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya taimaki mala'ikun nan su bi ta a guje sai su kamo ta ba dan sun kamo ta ba manzon Allah yace wallahi jidda sai ta babbake mutanen da suke tsaye a dandalin tashin alkiyama jama'a kun ga hadarin da yake fuskantar mu ko ashe bai kamata kowa ya wakara kanshi karatun tanasu ba kowa bai kamata ya guji wannan shirkan ba shi yasa wallahi malam yayi hikima da ya dauko mana wannan darasi so yake mu tsira a lahira to hanyar da zamu bi mu tsiran kuma duk an gaya mana yanzu hujja ta kare akan mu ya rage ko mu ji mu gyara ko kuma mutum ya wa kanshi sakaci ya gaba daidai ba Allah ka tsare shi shi yasa a ranan wallahi babu wani zumunci da zai amfanar da mutum mutum zai ga dan uwan shi ya fice a guje bai ma san ya tare shi yauma yasirru almar'u min akhihi idan ya ga mahaifiyar shi fa aga an ce mahaifiya tana da tausayi ko baba zaki zo ki aga za mu shi a wannan rana Allah ya ce wa ummihi wa abihi wallahi da uwa da uba duk gudun iyayensa suke yi tsoron tsoro ake yi kana tsoron kada uwa ta ce akwai haƙƙi akan ɗa ita ma uwan tana tsoron kada ɗan ya biyo wani haƙƙi wanda zai rage mata aikin ta a rau don kowa bai san ya za a yi da shi ba a ranar don haka duk waɗannan annabawa da manzanni da bayin Allah na gari da aka yi musu alƙawarin tashin aljanna a ranar tashin alkiyama tsoron yanayin zai sa gaba ɗaya su manta da wannan alƙawarin sai su fara tunanin anya su ma za su tsira kuwa manzon Allah ya ce idan yanayi ya yi yanayi hatta su manzanni da annabawa maganganunsa a wannan ranar shine Allahumma sallim Allahumma sallim ba Adamu ba ba Nuhu ba ba Ibrahimu ba ba Musa ba ba Isa kai hatta shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka rufa mana asiri kawai za su rinka cewa Allah ka sauƙaƙa mana haka manzanni za su rinka faɗi da haka sai an sha wannan baƙar wahala iya yadda Allah ya ga dama zai kyale mutane kowa ya rasa ma me ake son a yi tukuna da haka wannan tashin hankalin azabar tashin hankalin kadai ya ishe mu to wanda ya je ranan da laifin shirka ko tsafi ko sihiri kaga shi kan tashi ta kare a wannan ranan dan ana maganar ma masu kyawawan ayyuka gaba ɗaya sun firgice bare su shi yasa Allah cikin alqur'ani ya nuna mana irin halin da kafirai za su shiga Allah ya ce wa wudi alkitab za a kawo littafin kowa a baje mishi a gaban shi Allah ya ce fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi sai kaga ƴan kantirai waɗanda suka yi shirka waɗanda suka yi tsaki waɗanda suka bi bokaye waɗanda suka sihirce wasu bayan Allah basu ji ba basu gani ba yanzu akwai wanda Allah kadai ya san shekarun da ya kwasa yana kwance ba lafiya saboda wata matsiya ce ta je ta sihirce ta haka ne ko ba haka bane ne za a ci da duniyar ne jama'a fa Allah ya ce mushfiqin idan suka ga abin da ke cikin littafin su wallahi sai su ga cikin tashin hankali su kama wato karmami suna katsuwa saboda sun ga dan cewa yau ta su fata kare Allah ya ce mimma fihi wa yaquluna madha ya wailatana yau kan mun shiga 30 dan an fi karfin uku a wannan ranan kai can su a wannan ranan mali hadhal kitab waya akai abin ya zama haka ne ya akai littafin nan bai ma dan sakai wasu zanubai bane ashe wannan laifin ma zai bayyana a yau ai da da ake maka wazi ka dauka ƙarya ne wallahi ba abin da ka aikata face sai ya bayyana a wannan ranan mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha me yasa littafin nan bai manta da kananan laifuka ba bai manta da manya ba anan duniya da ake gaya mana mu ba mun manta ba Allah kuma ya gaya mana nasul ahsahu Allah wa nasu shi Allah ya taskace bayanai mu kuma nan mun manta abinda kai jiya kai shekaran jiya shekarar bara kana ganin ta tafi a banza ko wallahi sai in tuba kai ko sai in wanda kai wallahi ya ce ya yafi shi yasa an ka san akwai wani haƙƙi na wani da yake a kanka wallahi je kai marmaza ka nemi ku warware tun a nan duniya haka manzon Allah ya bada shawara a cikin hadisin Muslim manzo Allah ya ce man kana lahu mazlamatun li akhihi falyabra minha qabla an ya'ti yawman la dinaru fihi wala dirham duk wanda ya san ya cuci dan uwan shi ya same shi tun a nan duniya su sai da za su yi su kare koda ko za su je wajen hukuma ne wallahi yafi sauki dan hukuncin duniya yafi na lahira sauki ayi ta kare a nan aje a samu dattawa ai muku sulhu in ma za ta sa miki wani haraji ne ki biya ta wallahi duk ki ku warware a nan duniya manzo Allah ya ce kafin a zo ranar tashi alkiyama a wannan ranan ba kuɗi bare ka ce bari ka biya haƙƙin da ka ci ba dinari ba dirham ba naira ba dala ba sefa ba fidis me zai faru manzo Allah ya ce innama huwal hasanat was sayiat bayayya da za a yi na haƙƙoƙi a wannan ranan tsakanin laifi ne da ainihin wato lada da haka duk wanda ya cuci wani sai Allah ya kira wanda aka cuta menene gurgurdan haƙƙin ka da wane ya ci haƙƙin nan na zagi haƙƙin nan na duka haƙƙin nan na ƙazafi haƙƙin nan na gulma haƙƙin nan na cin dukiya ba bisa haƙƙi ba duk wani abu ne da ka san haƙƙi ne na mutum wallahi ranan sai ka biya kafin a gama hisabi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayuta bi hadha akala mala hadha washatama hadha wadaraba hadha duk laifuffuka sai a ambata da haka kai ma sai ka fara tunanin wa ka cuta ka je ka sa an sihir shawani ka sa an raba aure tsakanin wani da wanci ka sa wani da yake neman yarinya an yi mishi kuciya har yau ba a ji labarin shi ba ka je ka sa an tona kabarin wani ka saka laya an binne shi da shi saboda har abada kada wanda ka sihirce ya warware wallahi a wannan ranar sai ka gane kuranka Allah ya ce inma huwal hasanatu was sayiat da haka sai a umarci wanda aka zalunta sai a ce ya diba gurgurdan abin da aka ci na haƙƙin shi a duniya me kuke tunani mutum ne dama yana ganin aljanna zai tafi amma bai da aikin ladan da zai kai shi aljanna yau sai aka tuna mishi wane fa ya cuce ka kuma yana da kayan lada a kan shi da aka je ka diba gurgurdan haƙƙinka idan ya fara diba kana ganin zai haƙura wani sai ya juye ya ga ba komai a buhun tukuna sai ya ce to yanzu na yafa sauran dama ba wani saura jama'a an gane wannan da kyau ko manzo Allah ya ce sai a kai biyan masu haƙƙi haƙƙinsu har sai ladan shi ya kare karkaf amma har yanzu akwai sauran waɗanda ya cuta to ya za a yi sai a ce to ku tunda ba ladan da za a biya ku da shi ku ɗibo daga zunubanku ku jibga mashi da haka sai a wayi gari su kuma sai su yi ta lodo kayan zunubansu kaga kenan zai wayi gari akwai wasu aikin saba wa Allah da ba shi yayi ba amma laifin ya dawo kan shi mutum ya wayi gari bai taba zina ba a nan duniya ya hakura amma saboda ya cuci wani mazinaci sai a dauko laifin zina sai a jibga mishi kaga wa gari ya waya jama'a an gane wannan da kyau ko manzo Allah ya ce idan aka gama tila mishi laifukan kaf shikenan sai a wayi gari a ce to kai yanzu ne ya rage maka ba shi da raguwan aikin lada ko daya ga kuma tarin zunubi daga nan ina ya kamata a yi da shi aljanna a ina ai babu masu zunubi a aljanna ko kaga mutum ya shiga aljanna to an yafe mishi zunuban ne to shi wannan bai da aikin lada manzo Allah ya ce sai ai wuta da shi wannan shine tantirin matsiyaci ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon sauke da haƙoƙi na mutane da yake akan mu kafin ranar mutuwar mu to wannan shine hadarin da yake gaban waɗanda suke sabawa Allah ta hanyar tsiri ko tsafi ko bokanci ko wane ne ko surkulli to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da bada bayani cewa wannan wuta sai Allah ya ba mala'ikun nan iko sai su kamo wutar ba dan haka ba da ya babbake kowa to ganin wannan wutan shine waɗannan masu saban Allah mujirman shine dan haka ne su zai tashi dan sun gane wannan nan ne inda makoman su yake to abinda ake tsoratan mu ake tsoran mana kenan sai sa kuka ji ake mana nasihan nan dan mu gyara wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka zo aka yi sallar idi manzon Allah da ya gama huduba ya gama jawabi ga maza sai ya ce mata su jiraye shi saboda akwai jawabi na musamman gare su sai ya taho har inda suke da shi da Bilal maganar farko da Annabi yawa mata ya ce mata ina ainihin wato muku wa'azi ku yawaita yin sadaka kowace ta rinka bada sadaka kullu yaumi kun ji malai ya bayani game da sadaka ko to sadaka na maganin abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da ke da sadaka ke magancewa banda lalura ko rashin lafiya ko cuta wanda an rasa magani ko to idan aka yawaita sadaka za a warke to haka zinubai sadaka na kankarewa shi yasa Annabi ya ce mata a yawaita sadaka yace fa inni ra'aytukunna akthar ahlin nar naga wannan wuta da ake bayanin hadarinta mafiya yawan waɗanda suke cikin wuta mata ne wata mata ta ji haka hankalinta ya tashi tace me yasa mata muka fi yawa a wuta manzo Allah yace saboda takfurnal ashir butulcewa mazaje din yadda ainihin wato miji yake yana kokari yana kaza amma wata mata butulce bata san yaba kyauta ba zaka ga har sai ta sa wani namijin ya fita hayyace shi wani namijin sai ya zama wani karamin zararre saboda wani wata fitina da ya ajiye a gida to wannan girman zunubin yana sa mata su yawa a wuta manzo Allah ya ce law sana'at ila ida kunna ma'rufan dahara thumma ra'at minhu shay'an قالت ما رايت منك خيرا قط ما تاني فزا a shekara da shekaru ana musu alkhairi rana daya idan mijin yace zai karu aure sai a ce matsiyaci dama me ya taba tsina nawa na arziki eh nan dama hakuri nake da shi amma yau gashi saboda rashin sanin daraja ta kaza kaza duk wata sharrin duniyar nan sai ta jona mishi a rana to wannan shine butulcin Allah ka raba mu da butulci ke yasa ke da yake san kin taba yi wa mijinki zai ki nemi yafiyan shi kice zo mu je yau ma in yi maka bikonta chapdi janko Allah ya sa mu dace sannan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace takturnal la'na yawan tsinuwa a bakin mata yake mata ne suke da saukin shedan yi wasa da su jama'a idan kaga irin yadda mata ke rayuwa a yau wallahi abun zakai kuka kai nadama kai takeici ƴaƴan musulmai sun zama fasikai sun zama lalatattu sun zama marasa kunya sun zama marasa ainihin wato sanin darajar al'umma musamman a wannan zamani da Allah ya kawo mu na social media kowa dai yana ganin irin tambele da fitsara da mata ke yi a yau jama'a za ta tsaya daga inda take a daki ne ko hotel ko wani dakin saurayi sai duk wani rashin kirki da daraja kuma ta watsa duniya ita ga ta fitsarariya ita ga ta mara kamun kai shedanu yan uwanta kuma sai ta taya ta ka yan uwanta kin yi aikin biya shegiya aiki ka dama shegiya ce kuma an gane wannan da kyau ko wajibi mata sai sun kiyaye mutuncin su waɗannan duk su ne abubuwan da mata ke yi din mafiya yawan abubuwa da ake yi a saba wa Allah yau zaka ga agent din su mafi girma su ne mata tun daga yadda suke an yi wato karkatar da wato kamar da annabi yake cewa ma'ilatun mumilatun dama su sun karkace to sai kuma sun karkatar da waɗanda suke tsayayyu to haka wannan babi na yin wato tsafi da sihiri da wane ne da wane ne idan mata suka janye daga ainihin wato mu'amala da bokaye yau din nan ko to ina tabbatar muku bokaye za su kare a duniyar nan waɗanda suke biye da mata kamar yadda malamin yace su ne ɗan siyasa wanda suke so a rike musu kujeran su to kuma da kujeran na rukuwa da shi zai kai ga kujeran ko kun fahimta inda ana iya rike kujeran shi yanzu da yake akai a yau zai kai ga kujeran domin kafin shi ai wani ne akan kujeran to haka ƴan kasuwa masu san ciniki masu san sa'a masu san kudin duk mutanen ƙasa ko duniya ya zama tasu su ma agent ne kwastomomi ne na waɗannan bokaye Allah ka raba mu da ainihin wato asarar imani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine irin surar abin da zai faru a ranar tashin alkiyama wannan rana ba abin da zai amfane ka in ba kyawawan aikinka da imaninka ba yawma la yanfa'u malun wala banun illa maza illa man atallaha biqalbin salim a wannan ranan ƴaƴa ko dukiya wallahi ba za su amfana ba ba wanda zai amfana ai wani kafiri ya taba zuwa yana gadara yana gani yana da ƴaƴa mazaje zarata har guda tara duk inda zai je su suke bin shi a baya yana da ainihin wato dukiya sai ya rinka cewa ai shi da yake da waɗannan ƴaƴa Allah yake afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaib yana cewa ai in mun je mala'ikun ma zan biya su ya dauka kaman jami'an duniya ne dan an ba su cin hanci komai girman laifi za a iya yi ni wato wasa da hankalin shari'a ko Allah yake attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda sai Allah yake kalla wallahi babu dayan biyu al'amarin lahira ba wasa ba jama'a da haka wajibi mu rinka tunawa kawunan mu shi yasa kuka ji a kowane juzu'i a cikin alqur'ani sai Allah ya tunatar da mu al'amarin lahira kuma ya ambaci lahira ta surar da mutum zai tsorata amma an gane wannan da kyau ko fa in lam taf'alu wa lan taf'alu sai yace fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara saboda tsoratar da mu la uqsimu bi yawmil qiyama Allah yace al-haqqa mal haqqa idha ja'ati as-sakha wannan duk tashin al-qiyama ne saboda mu gane girman al'amarin to abinda zai zaunar da mu lafiya ya kawo mana sauki shine mu mutu da imani da kyawawan ayyuka to idan muka je sai Allah ya cika mana da falalansa saboda duk yadda zaka yi aiki kuma ba zaka iya yi yadda Allah yake so ba ko to amma kai iya kokarinka shine yasa Allah da kanshi yace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iyayinku wasma'u wa ati'u wa anfiqu kun ga maganan infakin da haka sai an yawaita sadaka domin a samu gafara daga ainihin wato zinubai a kuma samu tsira a wajen Allah to a wannan ne sai Allah ya ce faman taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu Allah ubangiji ya sa wannan wa'azi da jan hankali da malaye mana ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah ubangiji ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba kada sai an tayar da mu a ce ba ku ne kuka taro a masallacin kofar kudu ba malam yayi muku wa'azi game da kaza to ya akai kuma aka samu laifin kada Allah ya sa mu daga cikin irin waɗannan Allah ya sa mu daga cikin waɗanda alladina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana wanda in sun ji wa'azi to za su yi kokari su gwada da kansu sai kuma su gyara su nemi yafiyan Allah su tuba zuwa ga Allah Allah ubangiji ya yafe mana ayi hakuri na akrama Allah Now, talk. To kun ji malam ya fara tambaya tun kafin a shiga babin tambayoyi. To ina jin tambayar malam ne zai zama na farko. Malam kun ji malam na tambaya yace matsalar bleaching na daga cikin fitintinu da aka jarabci mata da shi a duniya a yau. To me ye matsayin wannan? Na fara yi wa malam tambaya kafin malam ya zo ya karanta sauran. Algawa talam fa litafaddal bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Amin.